Barka da warhaka, muna farin cikin sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To kamar da yadda kuka sani, a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 27 ga watan Yuli na shekarar 2022 za mu magana ne akan tsangwamar da ake yi wa yaran da ba su da iyaye, musamman ma marayu ƴaƴa mata waɗanda suke fuskantar matsaloli wajen yin aure saboda rashin uba.
Yake Zara'u, muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu. Sannan zamu ziyarci filin mu na kallama.
Sannan zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a, zamu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana. Binta, gare ki.
Me sauraron barkan mu da saki sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Ayo, muna tare ne da matasa wanda zamu tattauna da su akan al'amarin marayu marasa iyaye, irin waɗanda ake tsuntar su, wato tsuntattun yara da ake ce musu ƴaƴayen da ba su da iyaye, wanda ake kai su gidan marayu idan Allah ya sa an same su da rai, ko kuma waɗansu waɗanda suke da niyyar su taimaka musu su ɗauke su rene su ba tare da sun san ina ne asalinsu ba. Irin waɗannan yara suna fuskantar ƙalubale da yawa a rayuwa, kama daga yadda suke hulɗa da jama'a da yadda jama'a suke karɓar su, da kuma harkar zamantakewa ko in ce auratayya tsakaninsu da jama'a, ilimi da kuma aikin da suke nema. A wannan zauri yau muna tare ne da Haruna Ahmad Tinau, Muhammad Bello Musa Marafa, Zainab Mustafa da kuma Khadija Sa'ad Muhammad, wanda zamu tattauna da su akan wannan maudu'i. Abu ne wanda ba sabu ba, kusan kowane lokaci akwai lokacin da zai zama kamar ma yanda ake cewa damuna abin yayi yawaita, wato tsuntar yara bayan gida, wasu sun yar alrijiya, wani wuri dai mara kyau kaɗan ne daga cikin masu tunani da imani suke iya kaiwa gidan marayu su ce gashi ba za mu iya riƙewa da Allah ku taimaka ku riƙe, amma yawanci an fi samun sunyar a wuri marasa kyau ma. To irin waɗannan ƴaƴa ana samun bayan Allah da suke tsuntarsu, saboda suna da yaƙini da imanin cewa su ma ƴaƴa ne kuma za su iya taimakawa wurin gina ƙasa. Akan kafa gidaje da ake kira gidan marayu inda ake renansu, za ka gansu tun daga ƙanana, wayansu sun fara girma an sa su a makaranta, kai har kai ga masu yin aure. To amma fa ba haka nan kawai suke samun kansu a gidajen aure ba, sukan fuskanci kalubale iri-iri kafin ya kai ga sun samu aure. Wani lokacin ma auren yana gagara mutukar, ba wai sun zama waɗansu bane a ƙasa, musamman ga ƴa mace. To malamai, na tara ku ne a wannan zauri don mu tattauna akan al'amarin rayuwar waɗannan jariran, rayuwar waɗannan marayun tun daga lokacin da aka ce yau an tsinci yaro maraya, an tsinci yaro a kan titi ko a bola, ko kuma an jefa shi a wani wuri wanda bai kamata ba.
Wannan maudu'i gaskiya yana da matukar muhimmanci idan muka yi la'akari da irin yanayin da kananan yara suke samun kansu, musamman waɗanda ake ganin cewa ba su da mahaifa, an tsince su a bola ko kuma an yi cikin su an haife su suna tare da uwa da ta haife su, ko dangin bangaren uwar, tunda ba tare da uba na aure aka haife su ba. Su ma marayu ne masu zaman kansu bayan marayun da iyayen suke mutuwa, a gaban idansu ko kuma suna tare da dangin uwansu ko dangin ubansu. Lura da irin halin da suke ciki, wannan maudu'i yana da matukar muhimmanci idan muka yi duba da wannan. Abin da ya kamata dai na farko mu sani shine shi yaron da aka haifa ba uba, to shi hada ne kamar kowa, halitta ce ta Allah kamar kowace halitta, sannan shi baya da haƙƙi akan kowa, domin ba shi yace uwar shi ta je ta cikin shi ta haife shi a matsayin ba aure ba, sannan ba shi yace wani namiji ya mata ciki ta haife shi ba. Dan haka janibin musulunci baya da wannan hakkin da zai zama mashi dalilin kyara lokacin da girman shi ya kawo da ya kamata a ci gajiye shi. Akwai bukatar cewa a lura da wannan. Abu na biyu, lokacin da yaro ya zo ya zama maraya ta wannan bangaren, yana bukatar tausayi kamar yadda kowane maraya kai fiye ma da marayan da uban shi ya mutu ko uban shi da uwar shi suka mutu, domin shi yana cikin wani dardar na zaman duniya da fuskantar kalubale ta bangarora da yawa. Misali, waɗansu mata ne daga ciki za su kai lokacin yin aure. Idan suka zo lokacin yin aure, za ka ga wanda zai aure su yana so ya san waye dangin mahaifinsu. Idan da zai biya isko wani magidanci ya rike ta ta kai wannan manzalin auren, to in ya zo ya gano ba mahaifinta bane kuma ba ta da mahaifi, yana iya barin auren ta ya fasa.
Akan yi haka,
akan samu haka da yawa. Saboda mu anan mun riga mun tasirantu da cewa mace idan ba ta da uba mahaifi, to ta zama wani dodo ko wata abu kyama ko wata abu da za a dinga yi wa gori,
wato saboda da uba ake ado.
Kware da gaske, yanzu kwanan nan ba da dadewa ba, bai wuce sati ɗaya ba, na hito ina tafiya sai na hadu da wata yarinya tana kuka idan ta yi ja. Sai ta ce min, malam salamu alaikum. Na ce alaikum salam, dan Allah ka taimake ni. Sai na ce me ya faru da ke, yunwa kike ji? Ta ce a, me ya faru? Ta ce ɗinta kamar ba ta yi aure ba, budurwa haka. Sai ta ce min, mijina ne muka zo asibiti da shi, likita ya gama bada result din test da aka yi min, kawai sai ya ce muna hitowa asibiti gaban jama'a, ga mata da maza masu jiran likita, kawai ya ce na sake ki saki uku. Sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na farko na tuna cewa to tana da aure kenan. Sannan ba zai yiwu a ce ba wasu maga'isa aka yi auren ba. To amma sai ta ce ya sake ta saki uku a gaban jama'a da hito wasu asibiti.
To
sai na fara yi mata tambayoyi, me ya ciwon ki? HIV ne? Sai ta ce a'a. Me? Sai ta ce brain tumor. Sai ta ce shine take da shi, kuma an dora ta kan magani ya hana ta sha magani saboda likita ya ce ta kan za ta samu matsalan dan rama haka in tana amfani da maganin. To maybe shi kuma baya sa rama. A takaice dai, nabi ina bincikenta a ina ne asalin ki? Waye baban? Ba ta san babanta ba. Yara su ne? Ta ce eh. To an ce yara su. Ina mamaki? Ta ce mamata na Niger. Ya irin wayannan sukan fuskanci
hali rashin iyaye, ba su riga ta iyaye.
Yawa, uwar tana Niger. Kuma nace to lokacin da kuka hadu har kuka zo matakin aure, baki gaya mashi kai halin da kike ciki ba? Tace ta mai bayani cewa ita gaskiya bata san babanta ba. A ƙarshe dai, a takaice wannan tarihin yarinyar yana da dan tsayi, amma na bada gajeren abu ne saboda yanayi ne na shiri. A ƙarshe yarinyar nan sai na gano cewa bata da mahaifi ne, uwata ta haife ta da wani. Har uwar ta taba tara dukiyar kuɗi da yawa daga Niger ta dauko, sai ta ce ga gadan ta nan na mahaifinta ya mutu. Amma kawar mahaifiyar ta gaya mata gaskiyar lamari cewa mamaki tana miki haka ne don ki samu natsuwa, amma baki da uba. Kuma shi wannan da ya aure ta karin zalunci, da ya aure ta sai wannan kawar mahaifiyar ta dauki dukiyar ta danka mata cewa to ga dukiyarki. Ita kuma sai ta ce to tunda tana da miji bari ta bashi, di ya cinye. So da haka yanzu rayuwarta ita tana cikin wani halin haƙulai, bata ma san ina za ta fara ba. So ga wannan rashin lafiya. To kadan daga cikin halin da ƴaƴa mata suke fuskanta kenan a matsayin rashin uba na aure. Abu na biyu, ni na san cewa akwai gidan marayu. Yanzu kamar misali, muna fama da crisis na ta'addanci da ake kashe mazaje, wasu ma a kashe matan a bar yara kanana. Wayannan yaran marayu ne. Kalmar maraici dama tana amfani ne da rashin mahaifi ko rashin mahaifiya. Muna da su a Maiduguri, muna da su a Katsina, muna da su a Niger, akwai a jihar Kaduna, akwai a jihar Zamfara kusan uwa uba, wanda zaka ga yara ga su nan marayu. Yanzu akwai gidan marayu a jihar Zamfara. Gidan marayun nan da wahala ka ji wani mai hali mai kuɗi ko mai mukamin gwamnati ya waye gari ya ce bari je in duba gidan marayu wani hali suke ciki, na bangaren abinci ko magani ko karatu
ko tufafi ko wani abu da ke daukewa wanda ke da mahaifi sha'awa ya gane cewa shi ma yana tare da al'umma duk da halin da ya samu kanshi
to bari mu waiwayi bangaren mata shin menene matsayin yaya da ba su da iyaye a fuskar al'umma ne
kuma saurare assalamu alaikum wato anti binta kamar yadda kika yi wannan tambaya duk lokacin da aka ce yaro ba a san waye mahaifin shi ba abinda al'umma suke fara danganta shi da shi cewa shi gine ma'ana an haife shi ba a aure ba ko an haife ta ba cikin aure ba wanda akasari ba haka bane kamar yanzu misali yanda wanda ya gama magana malam Bello ya fada yanzu yaran nan da waɗanda ake kiran su da ƴan gudun hijira ko IDPs a turance wasu da yawa aidi an haife su da iyaye misali amma bala'i da tashin hankali yasa an kashe iyayen yanzu yaran su kadai ne suke rayuwa a karkashin kulawan wasu waɗanda suke daban wanda ko nan gaba idan suka girma aka tambaye su waye iyayen su ba su sani ba ba su san waye dangin su ba to su ma haka za a rika musu wannan mummunan zatan na cewa a irin wannan hanya aka haife su to haka za mu ci gaba da yi to idan ma muka dawo waɗanda a haka din aka haife su misali shin laifin su ne shi yaro yana da zabin ta ina ne zai fito ko kuma waye yake so in za a ba mu kowa dama ya zabi waye iyayen shi da yawa da sun canza iyaye amma tunda babu wannan dama haka Allah ya ga dama yayi so ya kamata a cikin al'umman mu mu yi hakuri mu karbi wannan yana daga cikin sunnoni na rayuwa ba kai zaka zaba inda kake so ba yanda Allah ya ga dama ya tsara maka dole ka ba a haka to tunda dai ba laifin mutum bane to kuma ai ba mu isa mu ce kuma laifin ubangiji bane to saboda haka bai kamata a rinka tsangwama irin waɗannan ƴaƴan ba in an tashi ba a san waye iyayen mutum ba matukar yana da halayya na ƙwarai yana yin abin da ya kamata to ya cancanta a mai abin da kowani yaro ake mai saboda ai akwai yaran da ma iyayen su suke na amma lalatattu ne kuma tambadaddu ne an kuma san su kawai saboda suna da iyaye wannan ya tsarkake su ba a ma mutum shari'a da laifin da ba shi ya aikata ba kowa ya kamata a mai hukunci da abin da shi yayi iyayen su idan ma ta wannan hanyar ne su suka yi laifi ba su kyauta ba a musu hukunci amma da ba ruwan shi so da wannan nake ƙara jan hankalin al'umman mu lokaci ya wuce ya kamata a ce wannan yayi ne na da za in an ce yaro bai da uba ko kuma ba a san waye dangin su ba ya zama abin damuwa a yaran ya yake tunda ai akan samu yaran da an same su ta hanyar da bai kamata ba ko kuma irin waɗannan iyayen an kashe wani mai tarbiyya zai dauke su ya raine su me bambancin su da ƴaƴan shi na cikin gidan shi aure yana buƙatar dole a faɗa saboda haka sharuɗin aure yazo da shi amma wani uban ma da ya rike ƴaƴa irin waɗannan yana bakin cikin ya kalle su ya ce ba shi ya haife su ba saboda kar su ji ciwo a ran su amma saboda aure da shari'a dole za a faɗa cewa gashi saboda muhimmanci na nasaba yanda shari'a ta zo da shi to bai kamata a ce wanda yazo neman aure ba misali wannan ya zama dalilin da zai fasa da ka nuna kana kaunar yarinya zaka aure ta dan yanzu an fada maka gaskiya lamari yanda yake sai ka ce dan wannan ka fasa ko kuma iyayen shi su ce sun fasa wanda shi ma bai fi karfin Allah ya yi shi a hakan ba ko ya canza al'amuran shi
Mal Haruna kamar yanda su Khadija da Malam Bello suka yi tsokaci akan al'amuran da muke tattauna akan maganar marayu shin menene kake ganin dalilin da ya sake tsangwamar su irin wannan yaya al'umman da muke ciki
na farko zan fara da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan matsala ta fi afkuwa ne a kasan mu ta Hausa amma in kika yi duba da irin wasu al'ummomi za a ga wannan ma ba ma matsala bane wanda take tada hankali amma a kasan Hausa mun dauki wannan mummunan akida ko in ce al'ada na kyaran waɗannan ƴaƴa marayu wanda ba su suka tsince kansu suka sa kansu a cikin wannan halin da suka tsince kansu
kuma ba a daina haihuwarsu ba har yanzu
ba a daina kuma haihuwarsu ba maimako su yi kokari su ga cewa irin wannan yaran ta hanyar da ake bi ana samun su an magance wannan hanya a'a ba a magance hanyar ba kuma yaran da aka same su a cikin wannan yanayi ai ta kyaran su bayin kansu bane a cikin su ana iya samun mutane na kirki wanda kuma za su kawo ci gaba ga al'umma wannan rashin ilimi ne yake kawo haka da kuma rashin wayewa yasa a kyari waɗannan marayun da ba su suka jefa kansu a cikin wannan halin ba su waɗannan ma da suke kyaran waɗannan bayin Allah ba mutum ba zai iya tsintan kanshi inda Allah ya so da a wannan yanayin zai taso. Amma tunda kaga ba a wannan yanayin ka taso ba, kaga ba wayanka bane, ba dabaran ka bane, haka Allah ya kaddara zaka taso, kaga kana karkashin iyayenka, sai kai ma Allah godiya. Su kuma da Allah ya jarabce su da wannan yanayi, sai ka taya su da addu'a da tausaya da fatan alkhairi. Su irin wa'annan marayun nakan kira su ma special marayu ne,
wato marayu na musamman,
marayu na musamman, saboda yayin da girma ya kama su akwai wani trauma da yake tattare da su, wata damuwa wanda da daman su damuwan nan da ita za su mutu
saboda rashin dangi, rashin sanin ina ne
suka fito, rashin ina ne suka fito. To amma wanda iyayen shi suka mutu suka bar shi, ya san inda zai je ya ga dangin iya wasa ko mahaifinsa
ko kamanninsu ma,
ko kamanninsu ma, ko a hoto zai iya ganin su. Amma wannan duk yanda tunaninsu ya kai su tunano ya siffan mahaifinsu yake ko mahaifiyarsu take, ba za su iya ba. Sannan in sun shiga wani damuwa, ba su da wani wanda suke da yakinin in suka sharin wannan damuwan da su, ba zai tallata ma duniya ba, wanda zai tausasa musu, wanda zai ba su baki ya kwantar musu da hankali. Suna karancin irin wa'annan abu, to saboda haka su yasa akan kira su marayu na musamman. So taimaka ma irin wa'annan gaskiya ba karamin jihadi bane.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu, inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdul Karim ta gayyato mana bakuwa.
Yau a shirin na kwalama muna tare da Hajiyara Ma'umar Santa, inda za ta gwada mana yadda ake dafa banku da miyan kubewa, wannan abincin Ghana ne. Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaihi salam wa rahmatullah.
Don su ki gabatar min da kanki.
Suna na Hajiya Rahma Umar Sanda.
To yanzu bangu da miyan kubewa, ya ake sarrafa shi ne, da me ya kamata mutum ya buƙaci kafin ya yi wannan abinci?
To abin da mutum zai buƙata gurin sarrafa abinci, wato bangu, shi ne zaka samu masaranka ne ka jika, in misali kwana biyu haka ko kwana uku, sai ka tsame ka je ka nika. In ka nika ka dawo, sai ka gyara shi, ka mulmula shi kamar yadda ake Najeriya ana ce mai kamu, amma wannan ba za a tace ba. Sai ka aje ka gari ya waye, zai tsame. Rogo kuma da ake gogawa nan Ghana akwai yadda ake sarrafa shi, shi ma zaka ganshi fari ne kamar kamu. To in ka samu misali shi na masaran kadan, sai ka diba na rogon kuma kadan, sai ka gama, sai ka dama ka tace shi, ka aje ruwan zai dan kwanta, sai ka tsiyaye, sai ka dan sa gishiri, ka dora saman wuta, kana motsawa a hankali, zaka ga yana haduwa, kana motsawa a hankali yana haduwa, zaka ga yazo ya hadu yayi zama kaman tuwo. To in kaga karfin shi yayi maka, sai ka dan zuba mai ruwa kadan ba da yawa ba, sai ka dan rufe saboda turili ya kara nunan da shi. In kuma kaga a'a maka ƙarfi da yawa to zaka zuba ruwan mai dan yawa kadan daidai yadda kake son taushin shi sai ka rufe bayan waɗansu mintuna kamar 3 zuwa 4 sai ka bude ka ƙara tukawa in ƙarfin yayi sai ka fara kwashewa in ƙarfin bai maka ba zaka kuma ƙara ruwan ka kuma sake rufewa dan minti 3 sai ka bude ka ƙara tukawa zaka yi kullawa a leda ko kuma ka kwashe yanda ake kwashe tuwo a ƙwarya to ina jin banko kenan ya hadu to miyan da ake cin banko da shi yana nan daban-daban kowanne miya zaka iya cin bankon da shi hatta kuka ma zaka iya ci amma miyan da aka fi cin bankon da shi shine miyan kubewa shi ma zaka tanadi kubewanka ka samu yalo wato gauta kenan ko ganyen gautan in ka samu ganyen gauta zaka yayyanka shi zaka yayyanka kubewanka ko ka goga irin magogi ko kuma waɗansu suna cire kwallon zaka tsaga ka ɗebe kwallon duka ya ma fi ban sha'awa ka tebe kwallon ka yayyanka daidai yanda kake so in manya kake so in kanana shi ma ganyen ka yayyanka inda yalo zaka yi kuma ka yayyanka yalo sai ka hada ka dora bisa wuta in ka dora bisa wuta zaka dan sa mai kanwa ka dan ka yayyanka albasa ka duba har dai ya nuna sai ka soke to dama kata da ni tumatirinka tankwa attarugu mu nan bamu cika amfani da tattasai ba attarugu ne muna ce mai kwakushi to yana da kamshi sosai da albasanka da citta wato kakarduro kenan da garlic in ka yayyanka tumatirinka ka yayyanka albasa ka nika tankwa da albasa da shi kwakushi to da nake cewa to tankwa kenan attarugu sai ka dora sanyanka bisa wuta ka kawo manja in kana son shi ja kenan in kuma farin kubewa kake so sai ka zuba normal mai fry talking nan haka muke cewa Ghana to sai ka dan soya shi da albasa ka kawo tumatirin ka zuba ka soya zaka iya kurkure kifi da dawa duka in kana so zaka iya sawa in baka so ba dole bane ka sa magi daidai dandano yanda kake so in ya hadu wannan dage-dage ya hadu dama ka riga ka zubge namun ka in kuma da kifi zaka yi amfani da shi sai ka zuba a ciki kin san nan muna cin kaguwa amma ba kowa ke son kaguwan ba to nan muna cin kaguwa muna cin katantanwa duk in kana so kowane kifi kake so zaka iya sa haka kowane irin nama kake so zaka iya amfani da shi to sai ka zuba ka dan rufe ta fasa saboda yayi laushi sai ka kawo dafaffen kube wannan sai ka zuba a ciki kaguwan so da yawa ni haka ina gamawa ma da nama ne in zabge wasu kuma suna zabge shi daban duk yanda kake so wasu kuma ma ba sa ma zabgewa in wannan dage-dage ya hadu sai a zuba a ciki a motsa zai kinga akwai magi akwai daddawa so waɗannan romon duka za su shiga ciki yasa in kin zo ci kina zuka kai to kin dage yanda ake in ka zuba kubewanka ka dan ya dan tafasa sai ka dan sauke
tambaya na anan shine idan kai dage-dagen wato ka hada shi miya ya dan floki ne idan ya soyu sannan ka dauko kube wanda ka girka
kan ka sa kubewan zaka zuba kifinka da nama kin gane zai tafaso da shi ne kin ga romon su daddawa kayan kamshin zai shiga cikin naman ya dahu da shi sannan ki zuba kubewa don in kin zuba kubewa naman ki bai laushi ba ya dade kan wuta zai tsinki amma kinga in komai ya hadu cikin dage-dagen komai yayi taushi ya hadu kinga kai wannan dage-dagen ma zan iya cin shinkafa da shi to lokacin zaki kawo kubewan ki zuba ciki sai ki bari ya dan tafasa kadan ba da yawa ba sai ki sauke miya ya hadu kenan
madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1 2-0-2-2-0-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
Bye.
kula masu saurare kuna nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga kiran farko nan daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Nigeria.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
Sai dai maudu'in naku yau akan tarbiya ne ko?
A'a, akan tsangwamen da ake ma yaran da ba su da iyaye, wato kaman tsintattun yara da irin kalubalen da suke fuskanta a rayuwa.
Eh, saboda ke san ana sheka mana ruwa a nan jihar Kaduna.
To alhamdulillah.
To alhamdulillah, babu shakka idan muka dauki wannan batu na maudu'i na maganar ita kan tsangwamen yaran da ba su da iyali, ai ba su da iyaye. To gaskiya akwai matsaloli da yawa da yake ya kamata a ce su kansu. Mutane ba su yi tunanin cewa yau idan kwatsatsaccen yaro ne ya kasance duk abubuwan da za a yi a tabbatar da cewa ana girmama shi kuma ana mutunta shi. Saboda shi sai shi Malam Bahaushe ya wata magana ya ce yaro na kowa ne. Kuma duk irin abubuwan da kake tunanin cewa idan har za ka yi abubuwan da za ka girmama yaro ko kuma ka mutunta shi, ba ka san wanda zai taimake ka ba. Kanka na cikinka ba sai ya taso ya ki taimakonka da sauransu. Amma yaron da ka tsinta ko kuma yaron da ya zama baraya ko kuma wani abu, idan ka taimaka mai za ki ga zai ina da jin ƙarfi kuma zai taimaka. To gaskiya irin wannan ba abin da ya dace ba ne. Na magana a tsangwami yaro gaskiya ba abin da ya dace ba ne. Kamata yaro ka janyo shi a jiki ko da tsintar shi kai ko kuma ba naka ba ne, ka tabbatar da ka girmama shi kuma zai ji daɗi a rayuwar shi. Ƙarshe ne muku fatan alkhairi, kuma muna fatan za ku riƙa ɗan ba mu ko da minti 10-12 ko 15 a cikin wannan maudu'i, domin yana da matuƙar muhimmanci mutane kamata a ce suna cigowa sosai.
Ko mai zuwa za mu ba da ƙarin lokaci a kan wannan maudu'in. Ga wani kira nan daga jamhuriyar Nijar.
Salamu alaikum.
Alaikum assalam, barka dai da warhaka.
Allah ya kuna tare da Abdu da ikakan daga nan Arlita jamhuriyar Nijar.
To muna jin ka.
Abdu da ikakan daga nan Arlita jamhuriyar Nijar.
Eh, Malam Abdu, muna jin ka.
Abdu da ikakan ne daga nan Arlit jamhuriyar Nijar.
Malam Abdu, muna jin ka, kana jin mu? Kana tare da mu?
Ina jin ku.
To filin naka ne. To kaman dai layin Malam Abdu daga jamhuriyar Nijar ya goce, amma dai ga wani kira nan daga jihar Sokoto.
Hello, kuna tare da Darnesco Gangam.
To Malam Gadanasu,
karamar ko mulki ta shagari. Wato magana tsangoma yara, kun gane ko? Wanda ake yi da kusa da ce wannan abu a harshe ne. Kuma tare da niya?
Eh, muna jin ka, muna tare da kai.
Wato shi yaro ko da wata hanya aka same shi bai da laifi. Balanta ma wasu mawayansu mutuwa na suka yi. Sai ka ga mutum ya zo yaro a kan bai da iyaye gaba gare sa, ka ga mutane da hantara ta yi ana taya mashi guri da sauran al'amura. Su ke ga wannan abin yana kawo cin sa yaro, sun yi yaro ta ji da jin zayen mutane. Ba haka ina kira dukkan mutane don Allah, idan yaro in yana da uwaye ko a zai suke dai ko a ɗauke shi a tattare shi ba sun yadda Allah ya yi tabiyar sa san gaba ba.
To mun gode kwarai da gaske. Mun gode.
Ba shi la kwarai da gaske daga Nasko.
To jama'a da wayan Malam Gada Nasko, muka kawo karshen ɗaukar wayoyinku, amma ku kasance da mu mako mai zuwa, kuma za mu ba ku ƙarin lokacin kira domin tattaunawa, mu ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'in. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da Tatiana gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni, da Mr. Cedric da ya daidaita mana sauti. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sanchi lafiya.